Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba. Sauraro abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yammacin yau Lahadi 4 ga watan Disamba na shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Ibrahim da kanin labarai.
To Baballe, yau Iran ta kashe wasu mutane hudu da ta samu da laifin leƙen asiri ma ƙasar Isra'ila. Hukumomi a Burtaniya sun damke wani hamshakin attajirin ƙasar Rasha saboda zargin yana ɓadda sabon kuɗaɗen haram. Sannan tsaunin Semeru na ƙasar Indonesia ya yi tumbuɗi a yau ɗin Lahadi, inda ya cilla tanderu masu matuƙar zafi zuwa sama.
Kanin labaran kenan. A babin rahotanni za a ji cewa a Najeriya, masu ruwa da tsakiyar harkar man fetur sun koka kan ƙarancin mai, yayin da ake dab da fara bukukuwan Kirsimeti da ma na shiga sabuwar shekara.
Komi ya yi tsada, fulawa ita ba a ma samun ta, ba a samun ta, yanzu ma tsinto-tsinto ne muke cikin shaguna-shaguna. To shi kuma ga zuwal da muke aiki wannan kuma kowa yana da labari, ga zuwal ya ƙara kuɗi, gishiri da muke aiki da shi, da mai, da labu, duka komi da komi da muke aiki da su sun ƙara kuɗi.
A jamhuriyar Nijar kuma an yi kira ga masu hannu da shuni da su taimaka wajen farfaɗo da ciyar da yara 'yan makaranta a firamare. Bayan nan kuma muna tafa da rahoto kan matsayar ƙasar Kamaru game da taron farfaɗo da tafkin Chadi da aka yi a Abuja. Kamar kowace ranar Lahadi, yau ma muna tafa da shirin matasa a duniyar gizo wanda Shamsiya Hamza Ibrahim ta shirya kuma za ta gabatar. Muna kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayin da ku masu sauraron mu kan turo ta email. Kafin nan, ga kashi na farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare, da fatan an wuni lafiya. Ga labaran, Iran ta kashe wasu mutane hudu a yau ɗin Lahadi bayan da ta same su da laifin haɗa kai da hukumar leƙen asiri ta ƙasar Isra'ila Mossad, a cewar kafafen yaɗa labaran gwamnati. Jamhuriyar ta Musulunci ta daɗe tana zargin babbar abokiyar gabarta Isra'ila da leƙen asiri a ƙasar ta. Kwanan nan ma hukumomi a Tehran suka zargi 'yan leƙen asirin Isra'ila da ƙasashen yamma da yunkurin haddasa yaƙin basasa a Iran, wadda yanzu ke fama da ɗaya daga cikin munanan nau'ukan zanga-zangar ƙyamar gwamnati tun bayan juyin juya halin Islama da ta yi a shekara ta 1979. Kafafen yaɗa labaran gwamnatin Iran sun bayar da wani rahoto tun ranar Laraba cewa kotun kolin ƙasar ta tabbatar da hukuncin kisa da aka yanke ma mutanen hudu saboda abinda kotun ta kira laifin haɗa kai da 'yan leƙen asirin Isra'ila da kuma sace mutane. An kuma yanke ma wasu mutane uku hukuncin ɗauri kama daga shekaru 5 zuwa 10 bayan da aka same su da laifin aikata wasu abubuwa masu barazana ga tsaron ƙasa, da hannu a sace mutane, da kuma mallakar makamai ba bisa ƙa'ida ba, a cewar kamfanin dillancin labarai na Mayor. Hukumomi a Burtaniya sun damke wani hamshakin attajirin ƙasar Rasha saboda zargin yana ɓadda sabon kuɗaɗen haram, a daidai lokacin da ake ƙoƙarin daƙile aika-aikar attajirai masu faɗa aji waɗanda ke da alaƙa da shugaban Rasha Vladimir Putin. Hukumar yaƙi da manyan laifuka ta ƙasar Burtaniya ta ce jami'an tsaro daga wani sashi na musamman sun kai samami gidan wani attajiri a birnin London ranar Alhamis, suka kwashe wasu kayan lataruni da dama da kuɗi mai bala'in yawa ba tare da bayyana sunan mutumin ba. Sashin yaƙi da dabarun sace-sace wanda aka kafa a wannan shekarar na samun gagarumar nasara wajen binciken attajirai masu faɗa aji kan yiwuwar aikata manyan laifuka da waɗanda ke taimaka musu da kuma masu alaƙa da gwamnatin Rasha, a cewar Darakta Janar na cibiyar Graham Bickar jiya Asabar. Tsaunin Semeru na ƙasar Indonesia ya yi tumbuɗi yau ɗin Lahadi, inda ya cilla tanderu masu matuƙar yawa zuwa sama, wanda hakan ya sa hukumomi suka ƙara matakin gargaɗin yiwuwar samun aman wuta zuwa babban mataki. wannan tumbuɗi na tsauni mafi tsawo a babban tsibirin Indonesia Java a kimanin tazarar kilomita 800 kudu maso gabashin Jakarta. Babban birnin kasar ya sa an gaggauta fara kwasar mutanen ƙauyukan da ke kewaye. Cibiyar kula da yanayi ta Japan ta yi gargaɗi cewa ana iya samun ambaliyar tsunami wadda za ta iya isa har tsibirin Miyako da Yayama da ke lardin Inakawo da ke kudancin kasar, a cewar kamfanin dillancin labarai na Kyodo. Cibiyar ta ce ambaliyar ta tsunami na iya isa da misalin ƙarfe 2:30 na yamma agogon yankin, to amma har lokacin ya wuce ba a samu wata barna ba.
An jima kaɗan, Ibrahim zai sake shigowa da cigaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko. A Najeriya, masu ruwa da tsaki sun koka kan ƙarancin man fetur da yake cinyewa a babban birnin tarayya Abuja da wasu jihohi da dama, duba da cewa ana dab da yin bukukuwan Kirsimeti da ma na shiga sabuwar shekara, wani abu da ya sa aka yi kira ga mahukunta da su tsawatawa kamfanonin dakon man fetur domin ana zarginsu da ƙarawa litan man fetur kuɗi ba bisa ƙa'ida ba. Wakiliyar murya Amurka Madina Dauda na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton da ta aiko mana.
Dillalan man fetur masu zaman kansu IPMAN sun yi zargin cewa farashin man fetur zai iya kaiwa naira 400 lita a mafi yawancin gidajen mai kafin ƙarshen wannan shekarar, sakamakon yadda ake ci gaba da fuskantar ƙarancin man. Dillalan a ta bakin mataimakin shugaban kungiyar IPMAN ta ƙasa Abubakar Mai Gandu Ɗakin Gari sun ce idan ƙarancin man fetur ya gaza raguwa, farashin man fetur zai iya ci gaba da hauhawa, saboda sun lura cewa farashin man ya kai kusan naira 450 lita a kasuwar bayan fage a jihohi da dama.
Akwai abubuwa da dama waɗanda idan ba su aka tsaya aka duba da kyau ba, shine kamar ainihin yadda ake raba wannan mai, dama ana ba ainihin Moman da Dapman da NNPC Retail Outlet, su ne ainihin NNPC ke ba mai. To mu kuma za mu biya daga ainihin man da suke basuwa daga Dapman, mu ma mu je can mu so daga gare su. To idan muka je wajen sayan mai din suna sa muna kuɗi masu ɗimbin yawa, domin muna sayan mai din akan 215, 210. To ke ga idan ka so 215 ko 210 yana da wahala a gare ka ka zo ka ce za ka sai da mai din 170. Abubuwan da ke faruwa kenan.
Wannan ya zo ne a daidai lokacin da masu ababen hawa irin su injiniya Yaya Muhammad suka yi tir da yadda gwamnatin tarayya da kuma kamfanin man fetur na Najeriya NNPC ke ci gaba da yin shiru kan irin wannan karanci da yadda baibaye bangaren man.
In sun dauko man daga Port Harcourt, Lagos, Calabar ko Warri saboda kudin diesel ya yi ninkin ba ninki, ko wani lita daya kai naira 700, wanda da kuma yana ƙasa da naira 190 da sauransu. So don haka dole gwamnatin tarayya ta san me za ta yi na sauko da kudin gas a Najeriya, shine AGO. In ba haka ba, wannan ƙasa tana dab da ta durƙushe.
Daya cikin manyan jami'an kungiyar kwadago ta ƙasa Comrade Nasir Kabir ya ce akwai shawarar da suka ba mahukuntan ƙasar a game da wannan matsala ta rashin man fetur tun ba yau ba.
In ana da wadatattun matatai na tace man fetur a ƙasa, kin ga na ɗaya wannan abubuwan ba za a samu matsala ba. Abu na biyu, gwamnati tana cewa za ta cire hannunta a bar ƴan kasuwa su je su shigo mai sai abin da suka ga dama da wannan, ba tsari ba ne. Me kenan gwamnati ta wa mutane? Gwamnati ta nuna babu ruwanta da harkan mai, kuma man nan ya shafi daga kan talaka har zuwa mai kuɗi, kin ga ya shafi duk wani abubuwa na rayuwa. Saboda haka kada gwamnati ce za ta cire hannunta a maganar man fetur. Duk mai kayar wannan shawarwari mai girma shugaban ƙasa kawai ce duba mutane ne wanda suke so su gurɓatar da mulkinsa su kawo masa cikas.
Ko da yake kamfanin man fetur na ƙasa ya fito da sanarwar cewa yana da mai lita biliyan 2 a aje a gabanin bukukuwan ƙarshen shekara, amma dai abin jira a gani shine ko mahukunta a Najeriya za su ɗauki shawarar gaggauta gyaran matatun man fetur domin a tace ɗanyen mai a cikin ƙasar. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Madina Dauda da wannan rahoton, kada a sha'afa, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Ga Ibrahim da cigaban labaran duniya kashi na biyu.
To ba balle Amurka ta kai wani mataki ko fage na musamman da China, kuma za ta buƙaci ƙarfin soji don tabbatar da cewa abubuwan da take darajantawa ba abubuwan da China ke darajantawa ba suke shata makomar duniya a ƙarni na 21, a cewar sakataren tsaron Amurka Leo Austin jiya Asabar. wannan jawabi da Austin ya yi a taron tsaron ƙasa na tunawa da Reagan, ko Reagan National Defense Forum, shine cikamakin kwashe mako guda da ma'aikatar tsaron Amurka ta yi, tana mai da hankali kan tasowa da China ta yi, da kuma yadda hakan zai shafi matsayin Amurka a duniya. Ranar Litini ma, wannan taron ya bayyana rahoto na tsaro na shekara-shekara na China, inda ya gargadi cewa China na iya mallakar bama-baman nukiliya wajen 1,500 zuwa shekara ta 2035, ba tare da yin ƙarin haske kan yadda China za ta so yin amfani da makaman ba. Ranar Juma'a ma, a wata gabatarwa ta bazata da aka yi da dare, Austin ya hallara yayin da aka nuna wani ɓoyayyen jirgin jefa bama-baman nukiliya wanda na'ura ba ta iya hango shi, mai suna B-21 Rider, wanda aka ƙirƙiro saboda magance saurin bunƙasa da China ke yi a fannin tsaro. Ma'aikatar tsaron Burtaniya ta ce wani binciken jin ra'ayin jama'a da aka gudanar kwanan nan ya nuna cewa goyon bayan mutanen Rasha ga yakin da ake yi a Ukraine na dusashewa. A bitar bayanan sirrinta na safiyar yau Lahadi, ma'aikatar ta ce wata kafar labarai mai zaman kanta a Rasha ta yi ikirarin samun kundin wasu bayanan da hukumar kare ƙasa ta Rasha ta tattara, wanda ya nuna cewa kashi 55 cikin 100 na mutanen Rasha sun fi so a yi tattaunawar sulhu da Ukraine, a yayin da kashi 25 ko cikin 100 ne kadai suke so a ci gaba da yakin. A watan Afrilu na wannan shekarar, Rashawa wajen kashi 80 cikin 100 ne rahoto ya nuna cewa suna goyon bayan mamaye Ukraine da Rasha ta yi. Ma'aikatar ta ce da yake da wuya Rasha ta yi wata babbar nasara a fagen daga cikin watanni masu zuwa, za ta so a kawo ƙarshen al'amarin da ake ciki.
A gaida Ibrahim Kalli Masi Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. A jamhuriyar Niger, hukumomin kasar sun gudanar da wani taron haɗin gwiwa da jakadun Majalisar Ɗinkin Duniya da na Ƙungiyar Tarayyar Turai da nufin jan ra'ayin masu hannu da shuni akan buƙatar samun gudunmuwarsu a yunkurin da aka sa gaba don farfaɗo da tsarin ciyar da yara 'yan makarantar bokon ƙasar, a matsayin wani ɓangare na matakan inganta sha'anin ilimi a yankunan da har yanzu jama'a ke ɗari-ɗarin sha'anin karatun boko. Wakilin murya Amurka Sulaimomin Barma ya aiko mana ƙarin bayani daga birnin Yamai.
Ciyar da yara a makarantun boko da ake kira cantine scolaire wani tsari ne da aka yi amanar cewa yana taimakawa wajen bunƙasa sha'anin ilimi sakamakon yadda matakin ke ƙarawa iyaye ƙwarin gwiwar tura 'ya'yansu makaranta, yayin da abin ke cusawa yara kwaɗayin zuwa aji akai-akai. La'akari da hakan ne ya sa gwamnatin ƙasar ta fara yunkurin faɗaɗa wannan tsari da tuni ya haifar da kyakkyawan sakamako a ƙasashe makwabta. Mafarin shirya wannan haɗuwa don neman gudunmuwar masu hannu da shuni, Professor Ibrahim Natatu, shine ministan ilimin jamhuriyar Niger.
Nan kusa Benin ƙasa da muka sani wanda muke makwabta da su, wallahi a shekara wanda ta wuce kashi 70% suna cin abinci, kuma program kinsu na bana kashi 100% yara wanda suke primary school kamata ya yi efektiyon su riƙa cin abinci alakwal. Mu ma a Niger ya kamata mu ɗauki wannan guri. An kaleka a cikin wannan jahohin namu na arewa na manoma wanda kullum suna ja kuɗa daga anda suke makiyaya, kaga an suka ja kuɗa an babu kantin, an babu anda yaran za su ci abinci, dole su tafi da yaran su. Partner da kuka san su, SPAM, Plan Niger, Civil Vision, yau da shekaru da yawa suna lakal Niger akan wannan abin. Sun ce mu ko gobe za su raka mu, amma ya kamata mu da kanmu mu huto musu da Politique Nationale ta Alimentation Scolaire ga abin da muke so, kuma ga a lokacin da ya kamata.
Hukumar Abinci ta Duniya, WFP, ko kuma PAM, wacce yake tallafa wa Niger a tsarin wucin gadin ciyar da yara abinci a makaranta, ta jaddada aniyar ci gaba da bada gudunmuwa, in ji wakilin hukumar Jean Noel Janti.
Le programme alimentaire mondial reste très engagé aux côtés du gouvernement.
Yace hukumar PAM na nan kan bakanta a wannan aiki na haɗin gwiwa da gwamnatin Niger. Aiki ne da ke buƙatar a samu ƙarin kuɗaɗe daga abokan hulɗa masu hannu da shuni. Haka kuma abin na buƙatar gwamnati ta ware wani kaso daga kasafin kuɗaɗe a nan gaba domin al'ummomin da muke tallafawa da abubuwan inganta yanayin rayuwarsu, kamar su ayyukan samar da abinci da kuɗaɗen shiga, ta yadda wata rana su da kansu za su iya ba da gudunmuwa a ayyukan ba yara abinci a makaranta. Sarakunan gargajiya sun sha alwashin ganar da talakawa akan mahimmancin wannan tsari a matsayinsu na shugabannin al'umma, in ji sarkin Sakwara Honorable Dr. Musa Sadu Kalilu.
C'est notre rôle, nous allons sensibiliser la population.
Mai martaba sarki na cewa aikin mu ne wannan. Za mu fadakar da al'umma don ganin kowa ya bada gudunmuwar da za ta taimaka wa dorewar wannan tsari na ciyar da yara a makaranta.
Afin que les cantines scolaires puissent continuer.
Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a Jamhuriyar Niger.
A gaida Sule Mumuni Barma da wannan rahoton. Za mu rufe taskar rahotannin namu a Kamaru. Gudanar da harkokin tafkin Chadi da raba albarkatun ruwa, kiyaye muhallin halittu da inganta haɗewar yankuna, zaman lafiya da sauransu ne aikin da shugabannin ƙasashen shida na kewayen tafkin suka sa gaba. Aiwatar da dabarun yankin na daidaita yankuna da rikicin Boko Haram ya shafa na ɗaya daga cikin batutuwan da waɗannan shugabanni za su magance. Ƙwararru daga waɗannan ƙasashe da suka tara Abuja don yanke shawara kan rawar da kowace ƙasa za ta taka kan batun ceto wannan tafki da albarkatun da ya kunsa, ya sa ƙasar kamar tashi haikan wajen taka tata rawar. Ga wakilin Muhammad Rabiu dan ba da ƙarin bayani.
Ruwa shine rayuwa, kuma dole ne rayuwa ta kasance mai daɗi ga kusan mutane miliyan 45 wanda rayuwansu ta dogara da tafkin Chadi. Ƙasashe shida na hukumar da ke kula da tafkin Chadi sun yanke shawaran tashi tsaye wajen sarrafawa da kuma inganta albarkatun ruwa a tafkin Chadi. Shugabannin yankin suna alfaharin sakamakon da aka rubuta a ƙasa wajen kawar da ƙungiyar Boko Haram. Mr. Joseph Beti Asomo, wanda ya wakilci shugabar ƙasar Kamaru, ya ƙara da cewa:
His Excellency Paul Biya, President of the Republic of Cameroon.
Ina mai sanar da ku cewa shugaban ƙasar Kamaru ya ƙudurin ya zantar da wato duk hukuncin da aka ɗauka a sakamakon wannan taron.
Sabunta sakataren zantarwa zai baima Nuhu Bello daman ci gaba da ayyukan raya ƙasa.
Za mu iya ƙoƙarinmu domin ganin cewa mun farfaɗo da wannan tafki, alkinta waɗannan rafuffukan domin ganin cewa ruwa ya samu a wadace cikin tafkin Chadi.
Shirin aikin shekara na hukumar da aka kiyasa sama da biliyan 16 zai baima hukumar damar farfaɗo da kogin ƙarƙashin jagorancin shugabar ƙasar Chadi. Cutar COVID-19, ta'annacin Boko Haram da kuma rikicin yaƙin Ukraine ba su motsa kishin shugabannin ba. Muhammadu Rabiu Ɗanba, muryar Amurka daga nan gaundar cibiyar Adamawan Kamaru.
A gaida Muhammadu Rabiu Ɗanba. Kada a manta, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron matashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Haka kuma a kodayaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na intanet a boahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Mai sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci, sanenmu da sake kasancewa a cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo da ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Shamsiyya Hamza Ibrahim da gabatar da shirin. Ma Madalla. To daga cikin labaran da suka fi daukar hankali a ƴan makonnin da suka gabata shine labarin wani ɗaliban jami'ar tarayya dake dutse a jihar Jigawan Najeriya, wato Aminu Muhammad, wanda aka zarge shi da wallafa rubutun batanci ga uwar gidan shugaban ƙasa Najeriya Aisha Buhari a kafar sada zumunta ta Twitter a yanar gizo. Wannan lamari dai ya matakar daukar hankali sosai, ganin yadda matashin ya dandana kudarsa a hannun jami'an tsaro. Kuma idan ana biye da shirin matasa a duniyar gizo, ya tabo kusan irin wannan labarin daga jihar Kano, inda mahukunta suka hukunta wasu matasa da suka wallafa bidiyon barkwanci da ya caccaki gwamnatin jihar. Wasu na ganin mafi yawan masu amfani da kafofin sada zumunta na zamanin nan kan wuce gona da iri, duk dan nishadantar da kawunan su ko mabiyan su. Wasu ko na ganin ba laifi bane a bayyana ra'ayi ta salo iri daban-daban, domin doka ta bada daman fadin albarkacin baki. To kan haka, fitaccen mai gabatar da labaran barkwanci ta kafofin yanar gizo a Najeriya, Abdulsalam S. Ramalan, wanda aka fi sani da Hausa ga, yayi mana shimfiɗa.
To Shamsiya, wato mu a arewacin Najeriya muna da addini, muna da al'ada wanda yake girmama mutane, yake girmama, ya koya mana girmama na gaba. Ko da zaka gaya ma na gaba wani abu wanda yayi ba daidai ba, ba zaka fito ka kalubalance shi kai tsaye ba, ballantana kuma a shugabanci akwai hanyoyi da dama da mutane suke isar da sako. Babban abin da mutum ya kamata ya lura a harkar sada zumunta, musamman idan ya fara tara mutanen da suke bibiyan sa, shine ilimi. Ilimin nan ya hada da ilimin zamani da ilimin addini da kuma tarbiyyar da mutane ke samu a ciki. So karancin tarbiyya da karancin ilimi ne yawanci yake kawo abubuwan da yake faruwa, ake zargin mutane ko ƴan arewacin Najeriya ana wasu abubuwan da ba daidai ba a shafukan sada zumunta, har wasu suke ganin ai ma a kashe wannan shafin ko kuma a soke ko a toshe wannan shafin. Kullun abin da muke cewa shine duk waɗannan shafukan da suka fito sun fito ne su zauna, ba sun fito ne su mutu ba. Kuma babu wani ɗan Najeriya, babu wani mutum, babu wani da ya isa ya ce in ba gwamnati ba misali da zai ce wai a daina amfani da wata manhaja. A'a, su waɗanda suka yi manhajan sai ka duba su me suke yi. A sauran wasu ƙasashen in ka duba sai ka ga ana wasu abubuwa ne na ci gaba wanda zaka kalla ka amfana. To me yasa mu anan wasu suke yin abubuwan da ba a amfana da shi? So me yasa mu wanda suke da ilimi da wanda suke da basira da wanda ba za a jawo su a jiki a koyar da su su shiga cikin wannan harkan domin su nishadantar, su ilmantar, su kuma fadakar a cikin abubuwan da suke yi na yau da kullum musamman a shafukan sada zumunta?
To a baya ma dai an sha yunkurin kafa doka da za ta sa ido kan kafofin sada zumunta a Najeriya, amma har yanzu ba a kai ga hakan ba. Batun da fitacce a harkokin da suka shafi kafofin yanar gizo, Musa Abdullahi Sufi, yayi wa wakilinmu Muhammad Ibrahim Kwari ƙari da cewa,
wato matsalar shi ne duk sanda aka zo da wasu abu za ka cewa akwai waɗanda kuma su yakar abin za su yi. Komai amfanin za ka cewa za su fito su riƙa yakar abin har ka zama cewa ma ya fita daga zuciyar sauran al'umma. To abu ne daidai ke gaskiya, tsare-tsaren da suke cikinsa tsare-tsare ne masu matuƙar mahimmanci, domin gaskiyar magana waɗanda suka yi waɗannan kafafen yaɗa labarai wasu sabon damarin da suna ganin cewa ai kai a gana ma, amma sanda suka fara haihuwa suka fara yaya da kansu suka fara ganin cewa akwai buƙatar a ce wasu abubuwa ana karewa, ana kawo dokoki da za su kula da irin waɗannan. So kuma haka ɗin anan dole ya kasance cewa ƴan majalisun mu da suke wakiltar mu tun daga na jihar har na wannan su yi hoɓasa wurin ganin an fito da abubuwa, an ilmantar da mu, an bujiro da su, an yi dokoki. To amma ya kasance kuma dokokin da abubuwan da za a yi tare da jama'a, a ji ra'ayoyin jama'a su ba da irin nasu tunanin domin a samu nasara akan wannan abu.
To wasu kuma suna ganin cewa ai abin da ya kamata ma tunda misali Facebook sukan iya daƙile mutum in kai abin da suke kira hate speech ko wani abu da sauransu. Ba ma hukuma ce kamata ita, abin da ya kamata hukuma ta yi shi ne ta dinga matsawa su kamfanonin Facebook da su WhatsApp din nan da sauransu su daina sakin abubuwa irin waɗannan, har ma suna abin tunda su za su iya controlling.
Suna iya controlling wasu abubuwan amma ba kuma saboda wani magana Aisha Gobe za a yi, a shagubance za ta yi wani abin hoto ne za ka saka, hoto ne na wani za ka saka shi na rashin mutunci ko ya wangama baki ko wani abu, kaga wannan ba ma sai ka ce wani magana ba, duk suna daga ciki. So wani abin su can ba za su iya gane ba saboda ba rubutu ba ne ba. Akwai lokacin da wani rubutu akan abin da ya shafi Fulani kan cewa a daina nuna Fulani su waɗanda ma'ana kamar matattun mutane ne ko abin nan ba su da imani da waye. So wannan rubutun da ne da na saka shi sai da aka tsayar min da account na, saboda a wannan lokacin sun ga cewa an yi amfani da kalmar, wata kalma da ake amfani da ita ta bayanin wannan, sai suka tunani kamar hate speech ne, sai suka dauke ni lokaci tukuna ana ta rubuce da wannan. To suna da irin wannan tsarin, amma suna da iya abin da za su yi iya ba wai komai ne za su iya ba gaskiyar magana mafi aladi shine mu akan kanmu tukuna a wayar da al'umma su gane cewa kai wannan abun ma ba daidai bane hakan zai rage samun waɗannan abun suna shiga ko ta fannonin jama'a kamar yadda nace wani shagube zai wani zance ne za aka yi wani ne ya fada kaga murya ce ba za a ji me aka ce ba idan ba reporting akai ba wanda shi kuma ga akwai reporting da ake idan akwai wani abu da shi ma idan dubunnan mutane suka je karkashin abun akai reporting cewa wannan abun ga matsalar sa an ci mutunci ko an yi waye to shi ma suna iya wannan to amma kafin ka hada wannan musamman mu a nan arewa yana da matukar aiki kaga kamar sauran bangare na kudancin Najeriya yanzu in suka gara ma duk iya duk wannan dinka in suka gara ma in suka hada kai akan ka yanzu nan za su yi reporting su ce maka ai wannan account din naka wannan abun nan fake account ne ko wane to su kuma da sun ga wannan yawan jama'ar suna nuna cewa wannan abun naka ba wannan bane yanzu nan sai ka sun dakila mutum an sai da shi
madalla to masu yin magana da yanta cewa idan kaga gemin dan uwanka ya kama da wuta kai saurin shafa wa taka ruwa ko a iya labarin waɗannan matasa daga jihar Kano da ɗalibin jami'ar tarayya da ke dutse a jihar Jigawa waɗanda suka haɗu da hukuncin mahukunta an dau darasi kuma an iya cewa ayi hattara wajen wallafa abin da ka iya tunzura tare da ingaza mutane ko cin zarafin wani a shafukan sada zumunta duk da cewa guri ne na bayyana ra'ayi da nishadantar da kai to da haka muka zo ga ƙarshen shirin na wannan lokaci albarshe a mako na gaba za mu yi waiwaye cikin wasu shirye-shiryen da suka gabata a cikin shirin albarkacin watan ƙarshe da muke ciki na shekarar 2022 yanzu dai a madadin mahukunta da ma'aikata sashen Hausa na muryar Amurka ni Shamsiyya Hamza Ibrahim ke mana fatan alkhairi mu sake haduwa a shiri na gaba bisalam
a gaida Shamsiyya Hamza Ibrahim bara ji kaɗan daga ra'ayoyin masu sauraron mu Sakonmu na farko ya fito ne daga Shehu Adamu Rijau yace ƴan uwana matasan Najeriya da fatan za mu zama masu kiyayewa a yin amfani da shafukan sada zumunta domin dai an ce baki shike yanka wuya kuma ita magana zarar bunu ce idan ta fito ba ta komawa Sako na gaba ya fito ne daga malami kurra garin sarkin noma jihar Yobe Gulani da Yakubu mai aski Badaraka da Sunusi Madatai da Magaram suka ce to gwamnonin Najeriya hakika wannan zargi da shugaba Buhari ke yi tabbas kun san gaskiya ne domin koda kun musanta mu talakawa gurin kunya ne saboda haka ku gyara Sako daga Husaini Ali mai gishiri Rijau yace salam sashin Hausa hakika cece ku ce dake faruwa tsakanin gwamnatin tarayya da gwamnonin jihohi ba komai bane face amanar talakawa da suka ci inda kowanne bangare yake kokarin kare kanshi duk da mu dai mun san inda giza ke sakar amma mun bar wa Allah domin wata shari'a sai a lahira da fatan waɗannan shugabanni za su ji tsoron Allah wajen sauke nauyin da ya rataya a kansu Isa ko daga Amina Adamu Malam Madori da Umar Babanya ya saban gida da Comrade Hassan Hamza Sulatan Karkar a jihar Jigawa suka ce assalamu alaikum murya Amurka fatan alkhairi ga dukkanin ma'aikatan ku hakika jan kunnan gwamnonin jihohi akan amfani da ƴan bangar siyasa da gwamnatin tarayya ta yi daidai muna fatan dai kada mai dokar bacci ya bige da gengedi domin a lokuta da dama irin haka yana faruwa da ƙarshe muke addu'ar Allah ya bawa kasar mu shugabanni na gari masu kishin kasa da ƴan kasa sako daga Aisha matar Usaini Dangote karasuwa daga jihar Yobe tace salam sashin Hausa na murya Amurka hakika yunkurin gwamnatin shugaba Buhari da kaddamar da ayyukan matatun man fetur a jihohin Bauchi da Gombe wannan ko shakka babu zai taimaka wajen kawo ƙarshen zaman kashe wando da miliyoyin ƴan uwanmu matasa dan kawar da miyagun ayyuka tsakanin matasa kawai mu dai fatan mu Allah ya kawo mana wata sabuwar gwamnatin Najeriya mai kishin arewa wanda za su ƙara sa mana da wannan katafaren aiki da ƙarshe muna addu'ar Allah ya kawo mana zaman lafiya mai dorewa a Najeriya da ma duniya baki daya To madalla kafin mu karkare ga Ibrahim ya sake dawo da labarai amma a takaice
To a takaicen Iran ta kashe wasu mutane hudu a yau din nan Lahadi bayan da ta same su da laifin hada kai da hukumar leken asirin Isra'ila Mossad a cewar kafafen yada labarai Shugaban Colombia Gustavo Petro jiya Asabar ya ce yan tawayen ELN sun amince su bar mutanen da aka raba da muhallansu su koma yankunan su na yammacin kasar wanda shine ci gaba da aka samu na farko a tattaunawar kwanaki 12
Masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yau gaba ɗaya. Sai kuma gobe da Asuba, idan Allah ya kai mu, za a jiwo sa abokanan aikinmu da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da Tiya na gabatar da shirin, da kuma Baba Yakubu Makeri da ya daidaita mana sauti da ba da umarni, da ma injiniyanmu na yanzu Alfonsos. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.